Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ya kai mai sauraro, ina maka maraba da sake zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Na ba da gaskiya kuma kana cike da koshin lafiya da kuma farin ciki. A nemi wa yara domin su ma su samu zarafi na yin sujada tare da mu. A cikin shiri na yau, ‘yar uwa Rahila Ishaya tana shirye domin yaran. Sa'annan Pastor Audu shi ma yana da guziri domin mu. Dattijo Bulus Ishaya shi ne zai yi mana sujada a shiri na yau. Don haka mai sauraro, kada ka yadda shirin nan ta wuce ka. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Yara maza da mata, barkamu da warhaka. Kan labarinmu na yau yana cewa mataccen yarinya ta rayu kuma. Duk ababen da yana faruwa, Jairus yana tsaye ne domin ya koma wurin diyarsa da tana bakin mutuwa. Yana ta dami Yesu da ya yi samri. Kila ya ce, ina roƙonka ne, kai samri, za ta iya mutuwa a cikin ƙaramin lokaci. Sai ga ɗan sako yana kusa kansa a cikin taron mutane domin ya ba wa Jairus sako mara daɗi. Sai ya ce masa, diyarka ta mutu. Me ya sa kana ta damin wannan malamin kuma? Mutanen da suke kewaye da su sun yi ihu. Jairus ya tsaya kawai a wurin, bakin ciki ya hana shi yin magana. Mutanen suna ta yi masa ta'aziya. Hawaye kuma sai zuba kawai a kumatinsa. Yana kaunan diyarsa sosai. Yesu ya dube shi a cikin babban tausayi, sai ya ce masa, kada ka damu, ka ba da gaskiya kawai. Sai Yesu ya kama hanya zuwa gidan Jairus kuma. Sai Jairus ya yi tunani, ba wani amfani zuwa gidansa kuma. Da ba don matan nan ta tare shi ba, ai da ya je gidansa a kan lokaci. Me Yesu yake nufi da wannan kalman? Kar ka damu, ka ba da gaskiya. Yarinyar nan ta riga ta mutu. Menene zai yi yanzu? Yaya mutane za su bi zine kaunatacciyar nan? Taron jama'a sun so su bi su, amma Yesu ya ce su koma. Ba zai yi kyau ba mutane da yawa su je gidan da ana bakin ciki. Bitrus, Yakubu, da kuma Yohana za su iya zuwa tare da shi. Bayan su kada wani ya bi su, sai mutanen sun yi biyayya da shi. Sa'ilin da su yi kusa da gidan Jairus, makwabta suna ta ƙoƙarin shiga cikin gidan, amma ba su shiga ba. Wurin ya cika da jama'a, waɗansu abokan arziki ne, waɗansu kuma ‘yan kallo ne kawai. Daga ciki ga muryar kuka da ihu. Al'adansu ne a da ɗauki hayan masu kuka, wanda za su yi ta kuka a lokacin jana'iza. Kuma suna yin aikinsu da kyau. Littafi mai sarki ya ce sun yi kuka da ihu sosai. Sa'ilin da Yesu ya iso wurin mutanen, sun ba shi hanya ya shiga. Jairus da sauran almajirai ukun sun bi shi. Yesu ya ce, me ya sa kuna ta wannan surutun? Karamar yarinyar ba ta mutu ba, tana barci ne. Masu ta'aziyan sun bar ihunsu, sai sun fashe da dariya. Sai ɗaya daga cikinsu ta ce, ta riga ta mutu, je kaka gani da kanka. Sai ya roke su da su bar wurin. Sun bar wurin kamar yadda ya umarce su. Gidan sai ya sake yin shiru. Sai Yesu ya sa uban yarinyar da uwan sun shiga. Bitrus, Yakubu da kuma Yohana sun bi su zuwa ɗakin da yarinyar nan tana kwance a bisa gadonta. Yayin da iyayen yarinyar suna kuka, Yesu ya dubi yarinyar nan. Sai ya yi murmushi, ya ce, "Karama yarinya ki tashi, lokaci ya yi ki tashi." Haka ya faru kamar yadda ya umurta, yarinyar ta kuma tashi nan da nan, sai ta yi tsalle kamar wadda bai taɓa yin ciwo ba. Na san ba zai zama da mamaki ba, kila abu na farko da ta iya cewa shi ne, "Mama, kina kukan menene?" Uwan sai ta rungume ta, hawaye gaba ɗaya a fuskarta. Uwar yarinyar nan kuwa ba ta san abin da za ta yi ba, ta yi kuka ne ko kuwa ta yi dariya ne, duk ta cika da farin ciki. Uban ma duk yana ta farin ciki, haka Bitrus, Yakubu da kuma Yohana, duk su ma sun cika da farin ciki. Na tabbata Yesu shi ma ya yi farin ciki, domin yana so ya rika sa mutane farin ciki. Son sa ne kowane iyali a fadin duniyan nan ya rika sa su farin ciki, kamar yadda wannan iyali suna ta farin ciki. Na san kafin ya ce musu sai an jima, karama yarinyar dan ta zo wurinsa da murya mai taushi a cikin kaskanci, kuma ta ce masa, "Na gode, malami mai kirki, ina kaunanka. Yara, komai damuwarka, komai damuwarki, ba da gaskiya a kan Yesu, shi ne kaɗai mai taimako. Kira ga sunan Yesu, za ka samu magani. Bari Allah ya taimake mu."
Kin sani, babana ya ce zai ɗauke ni mu je birni lokacin sallah.
Ni kuma babana ya kai ni kasuwa a kekensa, ya sa mini kayan sallah masu kyau.
Babana yana da babban kekken shanu.
Ni kan jeron mamana ya kai daga ƙasa har sama.
To, a gidanmu ko? An yanka kaza.
Mu kuma a gidanmu an dafa shinkafa jiya. Kuma banda haka babana ya sa na makaranta.
Sai me, ai ni ma haka. Har mamana malama ce a makarantarmu.
Yawwa, to babanka yana kai ka asibiti a maka rigakafi don kaka kamu da rashin lafiya?
A rigakafi? Ai, to ya ce zai kai ni gobe.
Ku tabbatar kun kai yaranku asibiti don tsarin rigakafi na yau da kullum. Mi yunkurin kare makomarmu.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muliyar Bege Don Kowa. Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Za mu saurari zumunta mata na Seventh-day Adventist Church daga Yadin Lere a jihar Kaduna da wakarsu bayanan Pastor Bayanan Dattijo Bulus Ishaya zai biyo da Filina Sujada. Mai sauraro, a kasance tare da mu.
Abi mamaki kwanaki kashe namu na siya na cika akan masu bi na zamani na siya na cika chip 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 na siya na cika akan masu bi na zamani na siya na cika chip chip chip.
Abi mama ki
kwana ki kashe na mu na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 chip.
Litafi mai sarki ya koya
kadami ya dona waje
litafi mai sarki na koya
kadami ya dona waje yanzu mata ya masu bi sun zama masu sawando yanzu mata ya masu bi sun zama masu sawando yanzu mata ya masu bi sun zama masu sa'ata ci mai yanzu mata ya masu bi sun zama masu sa'ata ci mai yanzu sun zama karuwai atitina alumasu yanzu sun zama karuwai atitina alumasu na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 chip.
Masu bi na zamani sun zama masu shaidanzu
masu bi na zamani sun zama masu shaidanzu masu bi na zamani sun zama masu insata masu bi na zamani sun zama masu insata masu bi na zamani sun zama masu kisa masu bi na zamani sun zama masu kisa masu bi na zamani sun zama masu insina masu bi sun zama masu inzina na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 chip.
Masu bi na zamani sun zama masu shallobe
masu bi na zamani sun zama masu shallobe masu bi na zamani sun zama masu shansimi masu bi na zamani sun zama masu shansimi masu bi na zamani sun zama masu cin amana masu bi na zamani sun zama masu cin amana na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 na si ana chika akan masu bi na zamani na si ana chika chip 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 chip.
Ina marabta mai sauraro a daidai wannan kikkiawar sa'a mai magana Dattijo Bulus Shara fun kashi. Karatu da zamu yi yana cikin farawa sura 6 aya 12. Farawa sura 6 aya 12. Allah ya dubi duniya ga ta kuwa ba ta ciya ce gama dukan masu rai sun bata tafarkin su a duniya. Kan maganar mu tana cewa fushin Allah ba zai zama kamar zabgan yayan kadanya ba. Fushin Allah ba zai zama kamar zabgan yayan kadanya ba. Bari mu yi addu'a. Mun kade ta sunan Allah mahalici, mun daukaka wannan suna, mun roke ka bisa ga girman zatinka Allah. Ka manta da dukan kurakuran mu ka yafe mana ka sauko cikin mu ta ruhu mai sarki domin neman bishewa. Allah ka sa mu gabatar da sakon da zai zama karbabbe cikin mutane zuwa gare ka. Albarkacin haka ya sa mun samu rabon mu cikin mulkin ka mun roka domin darajar sunan Isa Almasihu shine mai ceton mu. Amin. Fushin Allah ba zai zama kaman zabgan yayan kadanya ba. Allah da ya dubi duniya ya ga yanayin yanda mutane suka canza yanayin rayuwa ba kamar yanda Allah ya sa a cikin su ba. Da Allah ya duba sai abin ya taba hankalinsa. Abin ya tada hankalinsa Allah sai ya harzaka, sai ya canza shirinsa. Yace to tunda haka akwai abin da zai bi baya. Asirin sai ta zo bisa ga kan magana. Sai farawa sura 6 nan aya na 7 yace Allah kuma yace mutum wanda na halice shi zan shafe shi daga fuskar kasa mutum da dabba. Mutum ne ya canza, mutum ne ya ja ma dabba shauran kwari halitun Allah bala'i a duniya. Don me? Amma sanadiyansa sai fushin Allah ta ce gaba daya da mutum da dabba duka zai halaka. Bisa ga kan magana dan uwana karka damu, fassaranta na gaba sosai. Amma tunda an ce duka bai zama zamgan yayan kadanya ba tukuna, yana nan a gaba. Sai cikin farawa 18 aya na 23 wani asiri ya zo. Sai Ibrahim ya yi tambaya a zamanin Sodom da Gomorta. Ibrahim ya yi tambaya cikin farawa sura 18 aya na 23 ya ce, Ibrahim ya guso ya ce, za ka halaka masu adalci tare da miyagu? Tambaya. Domin Ibrahim na kokarin neman sanin ɗansa, domin ɗan wansa ne Lot wanda na ciki suna tare a bangaren Sodom. Sai ya ce, to in haka ne zunuban Sodom sun je har sama, zunubin duniyar na mataje har sama. Sai Allah ya dubi yanayin inda mutane suka canza rayuwa, rayuwar duniya ta zama da tsoro kamar wadanda Allah bai yi su masu hikima, masu tsoro, masu kunya ba. Aika munahinci, animimanci ya zama abin banza kamar wasa, kisa, shan jini, sata ya zama kamar wasa, zina ana kisa barkatai, abin mamaki, abin ya zama da tsoro. Sai Allah ya ce duniyan ta canza, tafirkin sun sauya ta gaba daya. Sai wannan zance ce mutum zan kawar da shi. Sai ga insha ya wani zance, insha cikin sura daya ayana 23 ya ce, hakimanki masu kangara ne, abokan mafasa, kowane dayansu yana son toshi, yana bidan rishwa, ba su yi ma gwamraye shara'a ba, da'awar gwamraye kuma bata sadu da su ba, wato gaba ɗaya ba su ma kula da kokan gwamraye ba, ba su yi musu hukuncin gaskiya ba, ba su saya su kare mutuncin gwamraye ba, amma suna son rishwa da cin hanshi. Shi ya sa koyoma dokar ƙasarmu Najeriya sai ta ce wai ana yaki da corruption, mutane sun zama masu cin hanci. Yau karka ce za ka nemi wani musayi a doron ƙasa wai sai ka ba da cin hanci. Haka ce a wancan zamani, yau duniyarmu ta lalace. Ubangiji ya ce to wannan shirin an sauya ba haka ba ne. Ya za a yi a sanda Allah? A sanda Allah cikin aikinmu masu kyawu. Amma duniya ta rikice, sai aka ce to in haka ne, Allah ce mutum da dabba zan kawar da su gaba daya domin sun sauya rayuwa. Sai Romawa sura daya sai ya ce, hakanan maza da suka bar aikaciyar mace ta tabi'a, maza tare da maza, mata kuma tare da mata. Menene ake nufi? Yan luwadi, yan madigo, kaji aikin banza, kaji aikin banza. Dole ne Allah ya ce sun sauya al'amuransu. Ba haka ne ba. Namiji shi kan auri mace, namiji shi yakan cika shari'ar Allah, domin ya ce da Adamu ko ribu ko mamaye duniya ta wurin Adamu zai sadu da matarsa Hawwa su cika duniya daya. Amma yau sai aka sauya, aka sauya al'amura, sai aka ce maza suna auren maza, mata suna auren mata. Duniya ina za mu je? Yan madugo, yan luwadi, yan daudu a doron kasa. Mu da muka taba zama a Kano, mu muka ga duniyan yan daudu, yan luwadi, muka ga asiri, ina za mu je? But wannan shirin a cikin Roma, even a cikin kasashe na masu bi a Urushalima, Rome kasar masu bi ne, a lokacin an samu wannan canji yanayi, yau duniyan mata amsa. Shin Allah zai bari? Sai aka ce ba zai zama zabga yayan kadanya ba. Domin Ibrahim ya tambaya, ya ce za ka halaka masu zunubi tare da adilai? Ayar Allah ta ce babu. Don me? Domin aka ce idan na samu masu rai mutum 50 a cikin Sodom ko 100 zan bar su da rai, a shaura zan halaka. Haka ya kai har sai gidan Lot kada ya tsira. Haka nan kai ma shawaran Allah, idan kai adali ka saya a kai, ka kira wadansu domin adalai su yi yawa cikin mulkin sama, kar a halaka duniya duka. Shi yasa ikkilisan Allah tun fita suna kiran duniya cewa ku sani fushin Allah na nan, domin an sauya rayuwar duniya, yan madugo sun faso. karuwai sun shiga duniya. Ubangiji ya hana karuwanci, ya hana zina, ya hana yin kisa. Yau babban dalili, babbar yar masu bi zaka ji tayi ciki a tafi cikin filin gona, a cire cikin a kashe dan, a rufa a wurin, a dawo gida asirin zai bude wata rana. Ubangiji ya ganar da mu. Shi yasa cikin ayyukan manzani sura 4 ayat 19 yace ku tuba fa ku juyo domin a shafe zunubanku. Wane ne ke da shiri? Wa ya shirya? Abokina, yar uwata, Ubangiji na shiri zai shafe wannan duniya. Ko yardanka ne bisa ga kiran ecclesia, masu sauraron zuwan Yesu na biyu suna kira shiga cikin su, su ma su shirya kansu cikin addu'o'i domin ku samu shiga cikin aljanna. Allah ya saka na da rabo, ka canza ayyukanka, yan madugo ku tuba, yan luwadi ku bari. Allah ya ganar da mu. Allah ya sa muna da rabo cikin mulkin sama. Bari mu yi addu'a. Allah mun gode, ka bishe mu, mun gane kuskuren da duniya take ciki wanda sun sauya nufinka. Maza suna auren maza, mata suna auren mata, wato auren jinsi. Allah ka ganar da su, ka canza nufinsu su tuba. Mun gode Allah ka canza su. Mun gode Allah ka shirya su zama ƴaƴa magada mulki. Mun gode mu ma ka karfafa mu gaji mulkin saman tare albarkacin Isa Almasihu mai cetonmu. Amin.
Yaya kai amfani da lokacinka a yau? Inda ka dawo daga aiki ko ko harkar yau ka kasance da damuwa da bakin zuciya da bacin rai akan cewa baka iya ka tabuka wani abin kirki ba, wataƙila baka sarrafa lokacinka da kyau bane. Kada ka bari waɗanda suke sace maka lokaci su kusa da kai, domin lokaci fa da kake gani din nan abu ne mai daraja sosai, abu ne mai wuyan samu da Allah ya bamu. Idan ko ka rasa sa'a daya, to lalle ka yi hasara. Idan wannan sa'ar ka duba baka yi wani abin kirki a ciki ba, kada ka kasance ka wayi gari ka je ka baje ka zauna kana ta hira kawai, kana zaman kashe wando. Ana hira ba abin da aka kulla, sai dai magana kawai, zance ta baki, zancen banza, to wannan abin baya kawo riba. Idan ko za ka samu nasara da ci gaba a rayuwarka, to lalle ya kamata ka sarrafa lokacin da kake da shi, domin idan kai hasaran wannan lokacin, kai hasara ne na dindindin, domin lokaci da ya wuce ba za ka ƙara kirkiro wannan lokacin ba. Idan ko kai hasaran lokacinka, kai hasaran ranka ne, domin hatta rayuwa ma da lokaci ake kirgata. Ba za a ce mutum ya shekara kaza ba idan lokaci bai wuce ba. Saboda haka lokaci ma da kake da shi ya fi kuɗi daraja, domin da lokaci ake samun kuɗi. Da mutum ya saci lokacinka, kuma ma ya saci kuɗinka. Domin idan ya saci kuɗinka, idan kana da lokaci za ka sake samun wannan kuɗin. Amma lokaci idan ka ɓatar da shi ko ko kai hasararsa, kai hasara kenan har abada. Saboda haka idan baka mori lokacinka da kyau da riba a yinin yau ba, akwai dama domin ka. Idan Allah mai jinƙai mai rahama ya sake nuna maka wata ranar, bari kai amfani da lokacinka yadda ya kamata. Ka tsara duk abin da za ka yi. Idan yini ya zo ya wuce, za ka ga cewa ka samu nasara sosai a cikin rayuwar da ka yi. Kada ya zame cewa sa'ad da ka tsufa ka kai almurin rayuwarka, sai ka dubi baya ka ce ayya, inda ma za a maida hannun agogo baya, da nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza. Lokaci ne yanzu za ka sake amfani da dama da Allah ya baka. Wannan lokaci abu mai daraja, domin ka samu ka tabuka abu mai kyau a cikin rayuwarka. Ka tuna lokaci yana gaba da kuɗi. Wanda ya kashe maka lokaci ya kashe maka kuɗi ne, ya kuma kashe maka rayuwarka ne. Kai amfani da lokacinka da basira. To Pastor Audu, mun gode da wannan guzuri. Mai sauraro, na tabbata ka saurari wannan, ka kuma samu wata sako da zai taimake rayuwarka. Ina kuma godiya zuwa gare ka da iya ƙoƙarin sauraron mu a kulla yaumi. Sai ka yi ƙoƙari ka dinga gayyatar ‘yan uwa da abokan arziki, domin su ma su samu waɗannan albarkun da kake samu ta dalilin sauraron mu. Yara, kuma na ba da gaskiya kuma kun samu sako a fili na yara. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya rubuta mana a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin kamar ita ‘yar uwa Rahila Ishaya da kuma Pasto Bulus Ishaya, ba zan manta da Pasto Audu da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga yarin Lere ba. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da wannan shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan jinyinwa, sukan rasa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, ka tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.